ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زامو تشغب دا درس من تفسير القرآن مي جرما أتشكين سورة نوح عليه الصلاة والسلام أولنا رانا تبيو تشكين ونا وتامي البركة نا رمضان muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu da dukkan alkhairan da ke cikin wannan wata ya karɓa mana ayyukanmu Allah ya mana afuwa Allah ya mana gafara jiya mun karanta aya ta farko fadin Allah madaukakin sarki inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyakum adhabun alim Allah yace lallai mun aiki annabi nuhu alaihi salatu wassalam zuwa ga mutanensa mun yi bayani annabi nuhu alaihi salatu wassalam shine manzo na farko da Allah subhanahu wataala ya aiko a bayin kasa domin kiran mutane zuwa ga kadaita Allah da bauta bayan karkace wasu da baude wasu da bautan wadansu ababa koma bayan Allah an anzir qaumaka Allah yace ma annabi nuhu alaihi salatu wassalam ka gargadi mutanenka ka ja kunnensu kan abinda suke na kafirci da shirka da Allah domin abinda zai biyo baya ba zai musu dadi ba mun yi bayani cewa tsari na Allah yakan tayar da manzo ne yayi bishara yayi gargadi ma al'ummarsa waɗanda suka karbi sakon Allah suka yi imani suka tsaya akan ayyuka na alkhairi to sai a musu bishara da tanadi da Allah subhanahu wataala ya musu na alkhairi da gidan aljanna waɗanda suka kafirce suka juya baya ga kiran da manzannin su ko manzon su ya musu to sai ai gargade su a jakunnin su game da azabar Allah da kuma mummunan al'amarin da zai biyo baya Allah yace an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adhabun alim ka gargadi mutanenka kafin azaba mai radadi yazo ya zakke musu domin duk lokacin da mutane suka fada cikin kafirci suka fada cikin shirka da Allah bid'a ko waɗansu munanan ayyuka to waɗannan munanan ayyukar kaman wani alam ne ko alat ne na agayyato azaba akan mutanen so daga lokacin da mutane suka fara saba ma Allah to kamar sun ankarar da azabar Allah ne ita kuma ta taso Allah ya ce to ka gaya musu ka ja kunnen su ka gargade su su daina kafin azabar ta zakke musu wannan shine abin da da yawa cikin al'ummar mu muka jahilta mutanen mu suka dauka za su saba ma Allah su yi abin da ransu yake so sannan kuma su ga abin da suke so hakan ba zai yiwu ba wato akwai alaka tsakanin sabon Allah da azabar Allah alaka mai karfi automatic alaka daga lokacin da aka fara saba ma Allah to take azabar kuma takan taso abinda ke me da ita shine abar wannan saba ma Allah wannan haka tsarin Allah yake wannan haka sunnar Allah yake kamar abin kunna wuta ne da yake dakin ka an kulla alaka tsakanin zuwan hasken wutan da danna wannan switch da ake dannawa wutan yazo daga lokacin da ka danna daga lokacin wutan zai zo daga lokacin da ka daga daga lokacin wutan zai dauke Ibn al-Qayyim yace to haka Allah ya kulla alaka tsakanin azaba da wahala da shiga halin kakani kai da sabon Allah daga lokacin da aka fara saba ma Allah to daga lokacin matsaloli kuma da su taso so duk wanda ya dauka ko al'ummar da suka dauka da su saba ma Allah sannan kuma su ga abin da suke so na zaman lafiya da kwanciyar hankali to ba zai yi ba ba su fahimci waye Allah ba ba su fahimci kuma yaya sunnar Allah take ba ba su san kuma yaya al'amuran suke gudana ba ba a taba yi ba Annabi Yunus alaihi salatu wassalam da'awa Allah ya aike shi je karantaswa ya je ya kirayi mutanansa zuwa ga tauhidi zuwa ga shari'ar Allah sai ya gamu da mutane masu turjiya ya gamu da mutane masu izgili da tozarta shi suka yi abinda za su yi sai yayi fushi da yayi fushin sai ya tafi wa dhannuni idh dhahaba mughadiban
بسم الله الرحمن الرحيم وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
Allah yace wa dhannun dhannun shine annabi Yunus alayhi salatu wassalam idh dhahaba mughadiban Allah yace ya tafi ya bar mutanansa Allah yace a cikin fushi ransa ya baci fa zanna allan naqdir alayhi Allah yace sai yayi zaton ba za mu yi mishi komai ba ma'ana ba abinda zai biyo baya kawai sai yazo ya hadu da tsautsayin jirgin ruwa wanda tsautsayin ya rikide ya koma fadawa cikin ruwa da hadiyewan kifi fazanna allan naqdir alayhi fanada fi zulumat Allah ce sai ga annabi Yunus yana roƙon Allah yana addu'a yana neman dauki fi zulumat a cikin duffai ga duhun ruwa ga duhun kifi ga duhun nitsan da kifin yayi da shi a cikin ruwa Allah ilaha illa anta yace ba abin bauta da gaskiya sai kai Allah subhanaka tsarki ya tabbata gare ka inni kuntu minaz zalimin na kasance daga cikin waɗanda suka zalunci kansu wato da'awar da aka aike shin akwai lokacin da aka yanke mata duk annabin da yaje iya ƙarshen lokacin Allah ne da kanshi ya kance mishi ka fita to fita lokacin bai yi ba yana haɗe da matsala lokacin da annabi Yunus din ya fita kawai sai yaje taras da jirgin ruwa yayi lodi Allah yace wa inna yunusa laminal mursalin Allah yace wa inna yunusa laminal mursalin Allah yace kun ga annabi Yunus yana daga cikin manzannin Allah
idh
abaqa ila al-fulki al-mashhun lokacin da ya fita daga cikin mutanansa ya tafi sai ya je ya taras da wani jirgin ruwan mai lodi ya cika fasinja an yi lodi ka san akwai lodin da zaka je ka samu saura mutum ɗaya dama to sai ya samu saura mutum ɗaya ake jira sai ya shiga
fasaha
ma sai ya shiga kuri'a a cikin jirgin ruwa bayan an samu matsala ana tafiya jirgin ruwa sai ya fara karkata yana tangal-tangal masana da suke cikin jirgin ruwa suka ce lodi ne ma jirgin yau ga kuma matsala kaza da kaza da kaza da kaza ko dai a rage fasinja ko kuma a jira ikon Allah kawai sai suka ce a rage ba akwai ka'ida irtikabu akafi darraini ba sai aka ce a rage fasinja sai aka ce to bai kamata a nuna wani a cikin jirgi a ce wani fada ba ayi kuri'a wanda in ma kuri'ar ta fada kansa shi ya san kuri'a ce ta fada kanshi sai aka yi kuri'a ana kuri'a sai ta fada kan annabi Yunus alaihi salatu wassalam to da yake annabi ne mai wa'azi ne sai aka ga ya kamata a dan mishi kara Abdullahi dan Abbas yace sai aka ce a saki ko dai malam zai kubuta ko annabi Yunus zai kubuta sai aka saki ana saki kuri'a ta biyu sai ya saki daukan fadawa ruwa Abdullahi dan Abbas yace annabi Yunus na daukan kuri'a ta biyu da ya ga kuri'a ta saki fadawa kansa sai ya gane matsalar ba bacin jirgin ruwa bane wani abu ne tsakanin shi da mahaliccinsa yana daga cikin abin da mutanen mu ba su ganewa. Mutum matsaloli za su addabe shi, amma sai dinga nuna a'a ɗan hasada ne, a'a in menene, a'a akwai fitinar da in ka jangalota dan kama ba zai barka ka zauna lafiya ba. Jama'a mun fahimta? Fasahama fa kana min al-mubahidin. Allah sai yace faltaqama al-hutu. Shikenan Annabi Yunus za a yi wani abu sai ya ce ku bari dan fada dan fada. Yana fadawa shikenan sai kifi ya bude bakin sa. Annabi Yunus sai ya fada cikin kifi. Wa huwa mulim. Yana abun zargi. Hanyar da ya biyo din ba haka aka ce ya bi ba. Sai Allah ya ce
alaula annahu kana min al-musabbihin la labisa fi batnihi ila yawmi yub'athun.
Allah yace fa laula annahu kana min al-musabbihin, ba dun Annabi Yunus ya samu kansa cikin masu tasbihi komawa zuwa ga Allah tuba istighfari ba, la labisa fi batnihi. Allah ya ce wallahi da yayi ta rayuwa a cikin kifin ila yawmi yub'athun, har zuwa ran da za a tada bayi a filin alkiyama. Allah ya ce abinda ya kubutar da Annabi Yunus wannan tuba da istighfari da tasbihi da ya rike duk matsalan da muke cikin nan, in mun koma zuwa ga Allah da mu fita. Shikenan Allah sai ya tilasta ma kifin ya fito ya amayar da Annabi Yunus. Bayan an amayar da Annabi Yunus ya fito ya fito, aka fitar mishi da itaciya na yaqtin. Allah sai ya sa ma kifin yanayi, ita kuma ba zaman lafiya sai ta haras da Annabi Yunus. An kawo mafita, haka ta fito daga cikin ruwan. Fanabadnahu bil ara'i wa huwa sakim. Sai ta zo ta amayar da shi akan filin bakin tekun, yana marasa lafiya. Allah sai ya fitar mishi kuma da itaciyar yaqdin, ya ci ya murmure. Allah ya ce mishi to koma wa'azi. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Aw din nan bi ma'ana wa yazidun. Allah ce sai muka aike shi gun waɗannan mutane 100,000. Allah ce sa ma karu akan 100,000. Allah ce wa'azi ne tunda ba a gama ba a koma a koma. Amma wannan tsautsayi da ka samu ka gamu da shi akan hanya, Allah ce wallahi ba dun tuba da tasbihi ba. Allah ce da anan zaka gama rayuwa. Jama'a muna fahimta? Haka Allah yake, haka tsarin shi Allah yake. Haka shi tsarin Allah yake. Haka shi tsarin Allah yake. Wannan addu'ar Annabi Yunus din, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani da zai shiga matsala, kowane ne a duniya ya roki Allah da wannan tasbihin kuma bai fita a matsalar ba. Annabi ya ce babu, sai dai in bai tsantsanta tasbihin da addu'ar zuwa ga Allah ba. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Duk abun da ya matsi, Annabi ya ce wannan addu'an tana bude shi. To wannan ita ce gaskiyar al'amari wajen samun gyara da kyautatawa. Saboda haka Allah ya ce ma Annabi Nuhu alaihi salatu wasalam, ka gargade su min qabli an ya'tiyahum azabun alim, kafin azaba mai radadi ta zo. To zuwan tan shine aka tada manzo ya gargade su, su fa kame, in sun kame za ta koma, in kuma ba su kame ba za ta iso. Za ta iso ko ba ta iso ba? Za ta iso. Waɗannan matsaloli da muke cikin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana. Shi Allah a tsarinsa, in baka ji tsoronsa ba zai ji tsoronka ne? Ba zai ji tsoronka ba. Idan baka bi Allah ba shi zai dawo ya bi ka ne? Amma duk abun da zai saka a matsala, ya gaya ma abu kaza zai saka a matsala, sai ya gaya ma in ka bi kaza da ka fita. In ka ji ka bi hanyar fitan, zai turo mala'iku ne su fidda kai? An gaya maka abin da zai kawo matsalar, kuma an gaya maka hanyar da za ka bi ka fita a matsalar. Hadisin al-Imam Ibn Majah, hadisin Abdullah dan Umar, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata nan yana magana da sahabbansa, yace ya ma'ashar al-muhajirin, ya ku jama'ar muhajirai, khamsun idhabtu litum bihinna. Yace akwai waɗansu abubuwa guda biyar, idan aka jarabce ku da waɗannan ababa biyar, Annabi sai yace wa a'udhu billahi an tudrikuhunna, yace ina neman tsari a gun Allah kar ku riski waɗannan ababa guda biyar. Na farko annabi sai ya ce lam tasharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fashafihim at-tawun wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madu. Annabi yace lam tasharil fahishatu fi qaumin qattu, al fasha zinace zinace luwadi harkar madigo ba zai taba bayyana a cikin waɗansu mutane ba har a gane waɗannan mutanen ƴan luwadi ne, har a gane waɗannan mutanen mazinata ne, a gane waɗannan ƴan madigo ne. Lam tasharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha, su ma kuma su bayyanar da abun bololo. Annabi yace illa fashafihim at-ta'un, annabi yace face annoba ta fantsama akan waɗannan mutanen. Wannan kadai ba dalili akan annabi Muhammad manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam. Illa fashafihim at-ta'un, face annoba ta fantsama akan waɗannan mutanen. Wal awja'u allati lam takun madar, da kuma cututtukan da ba a yi su a baya ba. Fi aslafihim alladhina madaw, cikin iyayensu da kakanni waɗanda suka shuɗe. Annabi yace in dai za ku yi harkar zina, harkar madigo, harkar luwadi, in dai za ku shiga alfasha, annabi yace za ku gamu da cututtukan da kakanninku ba su san labarin su ba. Haka ne ko ba haka bane? Allahu alaihi salatu wassalam. Kaga kenan duk abin da al'umma za ta fantsama sai da ya gaya mata hanyar zina akwai matsala kaza, hanyar kaza akwai matsala kaza, hanyar abu kaza akwai matsala kaza. Yace wallam yanqusul mikyala wal mizan, mutane ba za su tauye mudu da skeli ba. Tauye mudu da skeli ya shafi rage lokacin zuwa aiki. Ya kamata ka tafi office karfe 8 ka dinga tafiya karfe 8 da kwata. Ya shiga rage lokacin tashi, ya kamata ka tashi karfe 4 sai ka tashi karfe 3 da rabi. Walam yanqusul mikyala wal mizan, mudu da za a auna, kilo da za a dora, malami da zai je ya koyar a makaranta ya rage lokaci ko kuma ya rage lokacin tashi, duk abin da ya shafi tauye haƙƙin al'umma. Al-Imam Malik yace ya shiga cikin tafif. Walam yanqusul mikyala wal mizan, annabi yace ba za su tauye mudu da skeli ba, illa ukhizu bisinin, face an jarabce su da fari. Ukhizu bisinin, ruwa ya dauki abinci bai yi ba, anoba a samu anobar fari, a samu anoba ta lalacewan amfani, a samu yanayi na rashin ruwa. Wa shiddatil mu'na au mauna, annabi yace da kuma tsadar rayuwa, abinda naira 100 zai saya sai an sa 200 bai sayi wannan abin ba. Annabi yace in dai za ku tauye mudu da skeli, annabi yace za ku shiga halin tsadar rayuwa. Yanzu musulmi ya san inda matsalar sa take ko bai sani ba? Ya sani. Ya sani waɗannan tauye-tauyen mudu da waɗannan alfasha da sauransu ko arna ne waɗanda suka waye ba su yarda da shi a cikin mu'amalolinsu. Wa shiddatil mu'na, annabi yace in dai za ku tauye mudu da skeli za ku gamu da tsadar rayuwa. Wa jawri sultani alaihim, annabi yace kuma da su ga zaluncin shugaba a kansu. Haka kawai za a dinga hada su da azzalimin shugabanni waɗanda ba su da tausayi a kansu. Me ya ja musu? Annabi ya ce tauye mudu da skeli. Ai dai ka san tauye mudu da skelin, ai ba za ka tauye ma gwamna ko minista mudu ba tunda ka san ba zai auna ba. To in ka tauye ma wanda ka fi karfi, Allah sai ya sako maka wanda ya fi karfin ka kai. Za ka tauye mudu wa komishina ne? Za ka tauye skeli wa shugaban kasa ne? To yadda kai ma ka danne waɗansu a kasuwa, wani fa mudu goma zai auna, a mudu goman nan sai an cuce shi. Wani nama kilo ɗaya zai saya, kilo ɗin sai an haƙince shi. To yadda kuka tasa bayin Allah kuma a gaba da zalunci, to annabi ya ce ku kuma Allah zai sako muku kuma wadda suka fi ƙarfinku, kuma in sun cuce kun sai dai Allah ya isa.
وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا, Allah yace haka nan muke jibantar da sashin azzalumai akan azzalumai. Duk zaluncinka da gogewanka a zalunci, in yau ka fara tafiya a zalunci to wani ya kwana a hanya. dutsiyanka kafin ka fara wani yayi kwana uku yana yin wannan abu. Haka ne duk rashin azzikinka, duk rashin imaninka, duk rashin azzikinka in yau ka fara to wani wallahi tun shekaran da ya wuce shi ya fara. Saboda ka dutsiyanka akwai wani a gabanka. Allah ce to kai ma sai mu dora wani azzalumin akanka. Saboda ka duk waɗannan fitintunu, waɗannan matsaloli, mu ne matsalolin kanmu da kanmu. Mu ne kuma da mu gyara. Mun sha karanta kisar banu Isra'il da abin da ya same su, da yadda suka tuba suka gyara, da kuma yadda suka samu sauki. Shi ba fa laifi ba, ba fa laifi ba abin Allah, ba fa laifi ba. Ayi laifin ba kwa wa'azi da fada kar ayi, Allah ba zai bar ku ba. Ba fa ku yi laifin ba, kawai ga waɗansu suna yi, ku ja bakinku ku yi shiru, wallahi Allah ba zai bar ku ba. Balle kuma a ce kun tsunduma cikin wannan abu. Ba laifi ba, a'a, mai laifin nayi. Ku ja baki ku yi shiru, ba kwa umarni da alkhairi, ba kwa hani da mummunan aiki, Allah ba zai bar ku ba. In masifar ta zo duka da a game kowa da kowa. To Allah ya ce ka gaya wa mutanenka, ka ja kunnensu, su gyara su gyara. Min qabli an ya'tiyahum azabun alim, kafin azaba mai radadi ta zo musu. Ta zo ko ba ta zo ba? Ta zo. Duk yadda annabi Nuhu zai yi attacking wannan abun da suke yin, sun fi karfinsa. Karshe dole sai da ya bada waje. Kawai sai ga kuma abin ya zo. Lokacin da abin ya zo kuma sai ga shi suna kwalala, suna neman ɗauki. Kuma lokaci ya kure. Allah ya sa mu dace. To sai Allah ya ce,
qala ya qaumi inni lakum nadhirun.
Allah ya ce ma annabi Nuhu alaihi salatu wassalam, an anzir qaumaka, ka gargadi mutanenka. To yanzu ga annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ya siffanta da umurnin da Allah ya bashi. Kala ya qaumi, sai ya ce ya ku mutanena, inni lakum nadhirun mubin, ni gare ku mai gargadi ne, mai kuma bayyanar da gargadina. Zan muku bayani akan hukuncin Allah daki-daki a bayyane yadda da ku gane. Wannan shine ka'ida da Allah ya aje domin kiran mutane zuwa ga Allah, a isar musu da sakon isasshen sako. Domin tunda yanke hanzari ne ga duk wanda yake saba ma Allah, a yi mishi bayani domin gobe kiyama za a tambaye shi an maka bayani ya ce an mishi. To kaga akwai bukatar a fasa mishi kwai ya ga komai da komai, saboda ya zam hanzari an yanke mai hanzari. Ai mun fahimta ko? Shi yasa zaka ji alqur'ani Allah na kiran shi albayan. Hadha bayanul linnas litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim, don kama mutane bayani filla filla na abin da aka saukar musu. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi, Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin, ba mu taba tura wani manzo daga cikin manzanni ba, illa bilisani qaumihi, Allah ya ce face da harshen mutanansa. Wato mukanta da manzon ne irin yaren mutanen, harshen su irin harshen sa, ya suna jin me yake fada, yana jin me suke fada. Kamar wanda ya ce Allah to me yasa kai haka, yace li yubayyana lahum, don ya musu bayanin da zasu gane, don ya musu bayani yadda da su gane. Saboda haka idan Allah ya tada manzo zuwa wata alƙarya, to sai ya tada manzon da harshen mutanen, saboda kar wani ya ce shi bayanin da aka yi bai gane ba, shi yasa bai bi ba. Za a yi gamsasshen bayani wanda ko ranar alƙiyama aka tambaye shi da kansa zai ce eh an mun bayani. Jama'a muna fahimta? To sai annabi Nuhu ya ce inni lakum nadhirun mubin, ni mai gargadi ne, mai bayyanar da gargadina daki-daki. Wannan shi ne abinda Allah ya yi umarni ma dukkan manzanni. Wa ma alaina illal balagul mubin, ba abinda ke kanmu na wajibi, hakkin da ke kanmu shi ne mu isar da saƙon Allah, mu fayyace shi, mu yi bayani dalla-dalla. Wa ma alar rasuli illal balagul mubin, Allah ce ba abin da ke kan wani manzo daga cikin manzannin Allah sai ya isar da saƙon Allah, yayi bayanin saƙon dalla-dalla. to ga annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ya tashi a cikin mutanensa yana ce musu inni lakum nadhirun mubin ni mai gargadi ne mai bayyanar da gargadi na filla filla zuwa gare ku to sai ya ce musu abu na farko da annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ya kirayi mutanensa akan shi shine ani ibudullah ku bauta ma Allah ku kadaita Allah da bauta a sako da Allah ke aiko manzanni da shi dukan su sako na farko da ake isarwa al'umma shine kadaita Allah da bauta kowace da'awa kowani karantaswa abu na farko da ke kan wanda ke da'awa shine kiran mutane zuwa ga kadaita Allah da bauta mafi girman haƙƙi da Allah ya dora akan dan adam shine kadaita Allah da bauta abu na farko dalilin da yasa Allah ya halicci dan adam shine don ya kadaita shi da bauta وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون
الله يجي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون بمحلتي الجنود da mutane ba Allah yace sai don su kadaita mu da bauta manufar halittar mu shine don mu kadaita Allah da bauta saboda haka duk karatun da aka zo za a karanta ma karatu na farko da Allah ya bada izini a fara gaya maka shine dalilin da yasa ya halice ka don ka kadaita shi da bauta sannan kuma a nuna maka yayi da ka kadaita shi da bauta wannan shine karatu na farko a musulunci dukkan manzannin nan inda zaka yi ta bibiyan su irin suratul a'raf irin suratul yunus irin suratul shu'ara zaka ga duk manzon da yazo sakon da yake fara isarwa shine kadaita Allah da bauta wa ila adin akahum huda
wa ila adin akahum huda qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru
afala tattaqun
afala tattaqun
wa ila samud akahum saliha
qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru
duk manzon da yazo jawabin farko da yake ma al'ummarsa shine ku kadaita Allah da bauta wannan shine mafi girman abunda in kaci to insha Allah duk sauran matsalolin za su zo da sauki in baka ci wannan ba baka ci komai ba wataran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake tambayan mu'az atadari ma haqqullahi alal ibad wa ma haqqul ibadi alallah yace mishi mu'az ka san haƙƙin Allah akan bayi shin ka san haƙƙin bayi akan Allah wanda Allah ya ba su wannan haƙƙin qultu Allah wa rasuluhu a'lam yace Allah da manzonsa su ne mafiya sani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi haqqullahi alal ibad haƙƙin Allah akan bayi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a su bauta ma Allah kar su yi tarayya da Allah da komai in mutun ya kadaita Allah da bauta to al'amari zai zo mishi da sauki idan aka samu tarayya da Allah a cikin bautarsa to ba wani abu da zai kiyaye abun ya amfane shi a gaban Allah saboda haka duk annabin da yazo abu na farko da yake kiran mutanansa zuwa gare shi shine kadaita Allah da bauta ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الله يجي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا الله يجي حقيقة من أيك منزو تكين قوة الأمة إذا منزو يجي يكن تي أن اعبدوا الله كبوتا والله واجتنبوا الطاغوت كني سنج طاغوتي دك أبين دزا أبوتا كوما باين الله سيتي مسو كني سنجيش mafi girman haƙƙi da yake kan ɗan adam shine haƙƙin ubangijinsa mafi girman haƙƙin ubangiji akan ɗan adam shine ka kadaita Allah da bauta Allah ya halice ka ne don ka bauta mishi kaga bai kamata kuma ka zo ka bauta musu da shi da wani ba dalilin da yasa ya halice ka wanda zaka hada Allah da shi din shi ai bai halice ka ba kuma ba shi yake azurta ka ba ba shi yake baka ci ko sha a rayuwa ba duka Allah shi ya hore maka wannan shi yasa a suratul baqara yake cewa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا
Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane ubudu rabbakumul ladhi khalaqakum Allah yace ku bauta ma ubangijinku sai yace wanda ya halice ku don a nuna maka duk wanda ba shi yayi ka ba bai cancanta a bauta mishi ba yadda ka gankan nan da idan dunanka biyu da kunnuwanka biyu da hancinka da harshenka haka mamanka ma ta ganka Allah yace ku bauta ma ubangijinku sai yace allazi khalaqakum wadda ya halice ku don karka bauta ma wani ba Allah ba domin duk wanda kaga ya cancanta ka bauta mishi ya halice ka ne bai halice ka ba Allah yace to ka bauta ma wadda ya halice ka wallazina min qablikum ya halice al'ummomi wadanda suka gabace ku ya halice iyayenku da kakanninku la'allakum tattaqun Allah yace in kun yi bautan za ku zama masu tsoron Allah za ku zama masu kiyaye dokokin Allah kadaita Allah da bauta dalili ne mai karfi dake mai da mutum ya zama mai tsoron Allah idan mutum bai iya kiyaye bauta ma Allah da kadaita Allah da bauta ba yana da wahala kuma ya iya zama mai tsoron Allah domin wanda zai bauta ma Allah ya iya kadaita Allah da bauta to sai ya san Allah idan bai san Allah ba ba zai iya kadaita Allah da bauta ba to in kuma ya san Allah to dole zan mai tsoron Allah shi yasa yanzu ai ga gani anan ani ibudullah sai ce wattaquhu sai ta kawa ta biyo baya can ma ayan da aran mai karanta na annabi hudu wa ubudullah ma lakum min ilahin ghairu sai ce afala tattaqun sanin Allah shi ke sa mutum ya zan mai tsoron Allah in kuma ka san Allah da ka kadaita Allah da bauta duk wanda zaka bauta mishi ba Allah ba idan ka sa shi a ma'aunai na allantaka da kaga bai dace ka bauta mishi ba allazi khalaqakum wadda ya halice ku sai ya ce wallazina min qablikum ya halice wadanda suka gabace ku la'allakum tattaqun sai ya ce allazi ja'ala lakumul arda firashan wannan ubangijinku da ya shimfida muku kasa shimfidadda akwai wani wanda ya shimfida kasa Allah ne shimfida to kaga in an ce ka bauta ma wanda ya shimfida kasa duk wanda zaka bauta mishi ba Allah ba shi ma ya samu kasar a shimfide kaga kenan bai dace a bauta mishi ba wasama'a bina'an wanda yayi wannan ginin saman yayi rumfa a sama Allah ce ka bauta mishi akwai wanda zai ce shi yayi sama wa anzala minas sama'i ma'an wanda ke saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi min athamarati rizqan lakum wadda da wannan ruwan yake fitar muku da dangin ƴaƴan itatuwa don ya zama abinci da arziki gare ku akwai wanda yake haka bayan Allah to Allah sai ya fadi waɗansu sifofi yace ku bauta ma ubangijinku in ma baka san waye ba sai yace wanda ya halicce ka ya halicci iyayenka da kakanninka wanda ya shimfida ƙasa wanda yayi sama wadda yake saukar da ruwan sama wadda yake fitar da abinci daga ƙasa wani ne yake fitarwa bayan Allah yanzu zaka je ka samu wani a ƙauyen su a inda yake ƙauyen ko mota ma bata shiga kuma suna noma suna cin abinci ya nuna cewa ba gwamnati ne take fitar da abinci ba ya nuna cewa ba wani kamfani ne yake fitar da abinci daga ƙasa ba Allah ya to ka bauta ma wannan ubangijin sai yayi togaciya yace fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun karfa ku sanya ma Allah kishiyoyi
ku bauta ma Allah tare da wasu bayan kun san Allah shi kadai ya halicce ku. Allah ya ce kar ku yi haka, ku kadaita shi da bauta, kar ku sanya mai kishiya. To matsalar mu har yanzu ibadar ma, ibadar ma da yawa mutanen mu ba su sani ba. Wani ya dauki ibada shine yin sallah, yayi sallah, yayi azumi, yayi tasbihi, shikenan. Waɗannan ibadan akwai al-ibadatul badaniya, ibadan da shi da kankan jiki ake, sune irin sallah, sune irin aikin haji, sune irin jihadi fi sabilillah. Akwai al-ibadat al-lisaniya, waɗanda su da harshe ake yin su, irin tasbihi, irin karatun al-Qur'ani, yabo da jinjina ma Allah. Akwai al-ibada, ita kuma al-ibada al-qalbiya, al-ibadatul qalbiya. Akwai ibadodi na zuciya, tawakkali ibada ne. Ka sakankance, ka ji mai kare ka, mai tsare ka Allah ne. Banda Allah ba wanda yake da wannan ikon. Za a yi taro na manyan ƙasa, manyan jami'an tsaron ƙasa, sai a kira liman a ce yayi addu'a, Allah ya sa a yi taro lafiya, a tashi lafiya. Ai ka san wayan kowa ya kare. In an gama kuma a ce yayi addu'a, Allah ya mai da kowa gida lafiya. Duk wani isasshe kuma a ƙasan yana wajen. Wannan ya nuna maka cewa ashe Allah shine komai. Al-igatha, al-inaba, gudumawa da tallafi da ɗauki, duka wannan nau'i ne na ibada. Al-muhabba, al-hub, wal-kauf, wal-raja, al-rahaba, al-ragaba, duk wannan nau'i ne na ibada. Duk wanda ka juyar da wani daga cikinsu zuwa ga wani Allah, to kai asara. Duk lokacin da ka juyar da wani nau'i na bauta, to kusan waɗannan nau'ukan bauta na zuciya da yawan mutane masu ba su ɗauke su ma ibada ba ne. Ba su ɗauke su ma ibada ba ne. Ƙarfinsu kuma a wajen ibada, ƙarfinsu a wajen ibada kusan yana gaba da duk sauran ibadodi da ake yi da gaɓoɓi. Domin su sallama wa Allah ne, allantar da Allah ne. Za ka samu wadda bai tsare ibadu na zuciya ba amma ya tsare na gaba, amma duk wadda ya tsare na zuciya za ka samu sai ya tsare na gaba. To sai ka samu mutum yana sallah amma ya juyar da tawakkalinsa, tsoronsa, neman gudumawa da ɗauki duka ga wani Allah. Kaga an yi ba a yi ba. To da wannan da yawa in bid'a suka batar da bayin Allah. Annabi sai ya ce wa idhasta anta fasta'in billah, in zaka nemi taimako hisa, to ai kai ma ai kana zuwa ai wajen ai makwabcinka, ka ce ai taimake ni da kaza. To tunda kai ma ai kana neman taimako, a wani dan rage mini hanya, to kai ma ai ka nemi taimako a wajen wani Allah. Wannan taimakon ake nufi. Wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akai. Duk ayoyin da Allah ke cewa ku taimaka, ai Allah ya shar'anta taimakekeniya. So wannan taimakon ake nufin karka nemi taimako a wajen wani sai Allah. To saboda waccar mummunar aqidar batar da mutanen, sai a zo a shigo da wannan. To kaga wanda bai karatu ba kuma sai ya dauka ai duk abu daya ne. Annabi ya ce innal mas'ala la tahillu illa li ahadi thalathin. Mutum ya je ya yi roko, Annabi ya ce ba ya halatta sai wa ɗayan mutane ukun da ya fada cikin matsala. Jama'a mun fahimta? Ashe Annabi ya halatta akwai yanayin da za a je a yi roko. Ashe kenan ba wannan roƙon ake nufi idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billah. Akwai abin da nake da iko, kake da iko, wannan Allah ya sanya shi ƙarƙashin ikonmu, wannan an ba mu dama mu yi mu'amala akai. akwai kuma hurumin da na Allah ne shi kadansa. Akwai wanda sai baka aljanna? Hurumi ne na Allah. Haihuwa sha'ani ne na Allah. Arziki sha'ani ne na Allah. Kami arzikin sha'ani ne na Allah. Yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. To duk abunda zaka nema cikin waɗannan nau'uka na bauta hakki ne na Allah shi kadansa. Saboda haka sai ka samu mutun na sallah yana azumin watan Ramadana har ma yana ciyarwa a watan Ramadanan a wani gefe kuma sai ka samu yana shirka da Allah. Ya juyar da wani nau'i na bautan zuciya zuwa ga wani Allah. Ga hadisin Abu Waqid al-Laysi yace lokacin muna sabbin musulunta za mu tafi Hunaini sai muka zo muka samu mushrikai suna da wata bishiyar magariya waɗanda suke rataye makamansu a jikin magariyar don neman tabarruki da sa'a. Saboda haka wannan bishiyan kamar wata bishiya ce ta ɗaukan sa'a da albarka, sai su zo su makalkale makamansu ta kubbansu da kayan fadansu a jikin bishiyar. Aqidarsu ita ce duk makamin da aka rataye a jikin bishiyar to makamin ya samu albarka, makamin inda ayi fada da shi za a samu sa'a. Yace mun zo da mu wuce da Annabi sallallahu alaihi wasallam da muka gansu mu ma sai muka ce, yace a lokacin ba mu jima rabin mu da kafirci ba. Ya Rasulullah ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwatin. Sai muka ce mu ma ka sanya mana wani waje ko wata bishiya da za mu dinga diban albarka da sa'a kamar yadda waɗannan mushrikan suke diban sa'a a wannan bishiyan. Annabi sai ya ce Allahu akbar innaha sunan. Annabi sai ya ce wallazi nafsi biyadihi qultum kama qalat banu isra'ila li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Annabi ya ce na rantse da wadda raina ke hannunsa kun fadi magana kal da kal da irin abunda banu Isra'ila suka gaya ma Annabi Musa, suka ce mu ma ka sanya mana wani gunki wani abin bauta muna bauta ma Allah shi ma muna bauta mishi. Annabi ya ce kuma abinda kuka faɗa irin nasu ne. Kaga mutanen Annabi Musa gunki suka nuna suka ce su ma a sa musu gunki, su kuma waɗannan bishiya suka nuna suka ce a sa musu su dinga ɗiban tabarruki. Annabi ya ce abinda kuka faɗa da abinda banu Isra'ila suka faɗa abu ɗaya kuka faɗa. Saboda wancan gunkin gunki ne, bishiyar ma yanzu kun mai da ita gunki, ba wanda sai ya sa maka albarka in ba Allah, ba wanda sai ya baka sa'a in ba Allah ba. Wa man nasru illa min indillahi al-azizil hakim. Jama'a muna fahimta? Saboda haka ba yadda za a yi, ba yadda za a yi mutum ya samu tsayuwa akan turba har sai ya tsare ya kiyaye kadaita Allah da bauta. Ka dinga lura da dukkan janibin bangarorin ibadodi da Allah subhanahu wa ta'ala ya kadaita da su, shi ake kadaitawa da su, ka kadaita Allah da shi. Shi yasa zaka ga mutanenmu mutum har masallaci ya gina ya sa carpet ya yi fenti amma yana da bokansa. Wancan bokan, wancan bokan, wancan bokan abinda yake yi ba huruminsa ba ne, ba huruminsa ba ne, ba huruminsa ba ne, kafirci yake yi. Me yasa? Saboda matsayi na Allah boka yake ɗauka. Zai iya kuma? Ba zai iya ba, ba zai iya ba, ba zai iya ba, ba zai iya ba. Duka ji an cewa ne a mu muka yi aiki ya samu kujera kaza, mu muka yi aiki jarin sa ya zauna, mu muka yi aiki, mala gila duk ƙarya ne. Allah ne kawai ya ajiye maka jarin ka alhaji, office din ka Ubangiji ne ya nufe ka da wannan office din. Kuma ka yarda ka gamsu idan akwai wani da zai yi maka wani aiki da zaka ci wata kujera, me yasa bai yi wa ƴaƴansa sun samu wannan kujeran ba? yayi za a yi maka aiki jarin ka ya zauna ka zo kana bashi 200 maimakon yayi wadansa kawai jarin ya dawo gidansu. Ba gaskiya bane duk abin da kake da shi wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Allah yace duk abin da ke tattare da ku na ni'ima, Allah yace daga waje na abin yazo. Jama'a muna ji ko? Duk abin da yake tattare da ku na ni'ima, Allah yace daga waje na abin yazo. Sai kaga gari babban birni, sai ka samu manyan masu kudin birnin duka ba ma 'yan garin bane. Yanzu 'yan garin suna da hanyar da za su yi arziki, za su bar baki su zo su yi musu arziki a garin su. Abin ne yafi karfin su. Allah ne ke yi. Daga lokacin da ka fahimci waye ubangijinka, to shikenan kuma an bar baka tsoro da irin waɗannan ababen shirman. Idan aka ce wani yana da malaman da za su mishi addu'a ya ci kujera, to su mishi aikin mana kawai, kar wani ɗan takara ya fito. Ai ɗan takara in ya fito ko kun ka da shi dai ya baku wahala. Ai aikin kawai ai kai kadai ka fito. Amma in dai har wani ya fito aka yi kare jini biri jini, ai malaman ka ba su yi aiki ba. Tunda ko ba komai shi wannan ɗan takaran da ya fito din ai ya baku wahala. Kun kashe kuɗi a kansa, kun shiga lungu da sako a kan shi, to su yi aiki man kawai kar ka fito. Ƙarya ne, ƙarya ne. Allah ne ke ba da mulki. Allah ne da kansa yace ni nake ba da mulki. In ka ganka da mulki, Allah ne ya baka. Duk waɗannan sabubba da ake riko da su ba su da ta'asirin su ba da mulki. Kai kuma ka san akwai waɗanda suke da kuɗi da dama su yi mulkin, har yau kuma ba su yi mulkin ba saboda Allah bai nufe su da mulkin ba. Ka fahimci waye ubangijinka, sai ka samu dama na kadaita shi da bauta. Me yasa? Saboda ka san shine gatanka, shine gatanka. Zaka kadaita shi da bauta ba hainci, don ka san shine gatanka. Rayuwarka ba wani wanda yake da hannu a kai. Jama'a mun fahimta? Sai ya ce musu ani ibudullah ku bauta ma Allah. Jama'a, maganan kadaita Allah da bauta, maganan kadaita Allah da bauta shine mafi girman al'amari a rayuwar musulmi. Maganan kadaita Allah da bauta shine mafi girman al'amari a rayuwar musulmi. Kar ka yi wasa da ibadodinka. Ibada da za ka yi ta ko da dukiya ce, akwai ibadodin da dukiya ake yin su, ka yi don Allah. Ka kadaita Allah da infakinka, ka kadaita Allah da zakanka, ka kadaita Allah da sadakokinka. Kar ka yi su don riya, don neman wani abu na rayuwar duniya. Sai ya zama ka yi ma Allah tarayya. Ibadodi da za ka yi da harshenka, karatun Alkur'ani ne, ka kadaita Allah da shi. Kar ka yi don ka burge, kar ka yi don neman wani abu na rayuwar duniya da shi. Ibadodinka da za ka yi na gabobinka, ka yi su don Allah. Jama'a, idan mutum ya kadaita Allah da bauta, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wa haqqul ibadi 'ala Allah, Allah yu'azziba man la yushrik bihi shay'a. Shi kuma zai maka afuwa in ka kadaita shi da bauta, shi kuma zai maka afuwa. Kar ka yadda wani akan neman abin duniya ya yaudare ka ya shigar da kai wata kungiya ta tsafe-tsafe, wani kungiya don neman abin duniya, don kaza don kaza. Za ka zo ka yi biyu babu, babu duniyan babu lahira. Kar ka yadda ka shiga harka na shirka da Allah, ka tsantsanta bauta zuwa ga Allah. Allah sai ya ce wattaquhu, kuma ku ji tsoron Allah. Kaga ashe kenan, kadaita Allah da bauta shi ke ba da dama mutum ya zama mai tsoron Allah. Ani ibudullah ku bauta ba Allah, wattaquhu ku ji tsoron Allah, ma'ana ku kiyaye dokokin Allah. Abinda Allah ya ce ku yi, ku yi. Abinda Allah ya ce ku bari, ku bari. Attaqwa shine ka yi tafiya, ka yi aiki, ka tsaya a matsayar da za ka kare kanka daga azabar Allah. Duk abinda ka san zai yi sanadiyar shiganka wuta, ka kiyaye abu. Ifazillah ya faska, ka kiyaye Allah, Allah sai ya kiyaye ka. Mafi girman abinda mutum zai rike na makami domin tsira shine taqwa, tsoron Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. inna akramakum indallahi atqakum, mafi karamci da daraja a cikin ku tsoron Allah. Malaikai tsoron Allah, kana bauta ma Allah kana tsoron Allah. Kar ka dinga rayuwa a masallaci, a cikin mutane, a anguwa, tsab 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 tsab, komi ikhlasi ikhlasi, tsoron Allah tsoron Allah. In ka koma gida babu tsoron Allah, shi Allahn da aka ce ka ji tsoron san, shi yana kallon ka a duk halin da kake ciki. Ka zan mai tsoron Allah a fili, ka zan mai tsoron Allah a bayyana. Watazawwadu, Allah yace fa inna khairaz zadi taqwa, ku yi guziri. Allah yace mafi girman guziri shine tsoron Allah. Wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum, Allah yace wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum, mun yi wasiya ma al'ummomin da suka shude kafin ku. Allah yace da ku al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anittaqullah, Allah yace ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah. Tsoron Allah ba shine ayi wa'azi kai kuka ba, tsoron Allah shine ka bi dokokin Allah. Kuka sai ya zama kariba, saboda girmama Allah da kaunar Allah, saboda girmama Allah da dokokin Allah. Amma an yi wa'azi jikin ka ya mutu, an yi wa'azi kai kuka, an yi karatu kai kuka, an jima ka koma ka je ka bi wata da maganan zina, kana tsoron Allah? Kace kana tsoron Allah, an yi wa'azi kai kuka, an jima ka je office an yi badakala da kai. Kace kana tsoron Allah, an shiga harkokin tsafe-tsafe da bidiyoyi da miyagun ayyuka da kai. Tsoron Allah shine kiyaye dokokin Allah. Allah ya ce kar kai abu kaza, ka tuna ranan haduwanka da shi sai ka bar wannan abu. Wannan ya nuna kana tsoron Allah ko baka yi kuka ba. Ya ce ka bar kaza ka bari, ka tuna wanda ya hana ka wannan abun shi yayi ka, yana kaunar ka, yana son ka. Innallaha bin nasi la raufur rahim, Allah yace ina da tsananin so da kauna da tausayin mutane, ba zai hana ka abu ba sai don zai cutar da kai, ba zai umurce ka da wani abu ba sai don yana son ka. Sai ka tuna fa Ubangiji ne yace nayi kaza ko kar na bar kaza sai ka bari, to wannan ya tabbata kana tsoron Allah. Ka tuna Allahnka kai kuka, ka tuna ayoyin Allah kai kuka, kai tadabburi cikin ayoyin Allah kai kuka, wannan zai zama maka kariya daga wutar ranar alkiyama. Amma an yi wa'azi jikinka ya mutu, amma baka tashi ko baki bar abinda kike kai na sabon Allah, na kin bin Allah, kin bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba, to nan kuma ka cutar da kanka. Ani ibudullah wa taqu wa atiun, yace ku bauta ma Allah, ku ji tsoron Allah, ku kiyaye dokokin Allah. Wa afi'un, ni kuma ku bi ni, inji annabi Nuhu, kuma biyayya. Ko iyaye ba bauta musu ake ba, biyayya ake musu, Allah kadai ake bauta. Idan kuka bauta ma Allah, kuka ji tsoron Allah, to shi kuma manzo sai ku yi mishi biyayya. Wa ma atakumur rasulu fakuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah ya ce wa ma atakumur rasulu fakuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu, abinda manzo yazo, abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yazo muku da shi ku rike, abinda ya hane ku ku hanu. Man yuti rasula faqad aba Allah, Allah ya ce duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi Allah. To idan kuka bauta ma Allah da shari'ar da manzannin ku suka zo da shi, kuka zan masu tsoron Allah, to manzannin kuma ku yi musu biyayya. Inda suka ce muku kar ku yi abu kaza, to kar ku. Saboda kaman zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ma al'ummarsa da yaya ake aure. Kai turran da ka ga matar da za ka aura, me da kai, yaya da kai, yayi bayani yaya ake neman gunwa, za a je a nema, yaya za a ganta, in an je ganin tan yaya za a yi, yaya za a daura auren, in an zo yaya za a yi siga ya koyar, yaya da a dauki amarya a kai ta gidanta annabi ya koyar, in an je meye hakkokinka ya koyar, meye hakkokinta ya koyar. Ya zo da bayani ko bai zo ba, to kar ka dauki naka na son zuciyarka a ce shi da kai, kai na annabi Muhammad to Allah ya sa mu dace. Jama'a sai mu kwana anan, sai gobe sai mu zo mu dora insha Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika,
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.